sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 21 ga watan Agusta. Da yake har yanzu rikicin kasar Mali na dauki hankali a yammacin Afirka. Bayan labaran duniya, za a ji tsokacin da ƙwararru ke ci gaba da yi kan buƙatar eco ta amfani Ibrahim Kaida a mukansa.
Kasashe ke akwai yin alƙa'ida da ISIS. Idan aka dawo Ibrahim Kaida a cikin wannan yanayi, alkintin ƙasar nan za ta koma kamar Libya.
Za kuma a ji yadda wasu ɗalibai masu fama da cutar corona suka rubuta jarabawar wa X a gomban arewacin Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Haruna Maman Bako daga Niger na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yawan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma ambaliya. Daga nan kuma za mu kada kabaru inda Garba Awwal ke tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Juma'a, babban shugaban hukumar aika sakonni na gidan waya a Amurka, Louis DeJoy, ya faɗa wa 'yan majalisar tarayya Amurka cewa ba su sauya yadda suke tafiyar da aikin zaɓe ta hanyar tura saƙo ba. Yana mai tabbatarwa jama'a cewa za su kula da ƙuri'u kuma za su isa kan kari a zaɓen da za a yi a watan Nuwamba. Amma a lokacin da ya bayyana karan farko a gaban majalisar tarayya ƙasar, DeJoy ya ce yana duba yiwuwar yin sauye-sauye sosai don taimakawa hukumar wajen samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukanta bayan an kammala zaben ranar 3 ga watan Nuwamba. A ranar Talata, DeJoy ya dakatar da matakan tsuke bakin aljihu da ya ɗauka bayan da suka haifar da jinkiri wajen gudanar da ayyukan hukumar. Jinkirin da aka samu ya kawo damuwa kan cewa miliyoyin kuɗin da za a tura ta sako zuwa hukumar ta yu ba za a samu damar kirga su ba a zaben na watan Nuwamba, tunda kusan rabin masu kada ƙuri'a na Amurka za su aika da ƙuri'unsu ta akwatin gidan waya ne. DeJoy, wanda ya ba da gudunmuwar miliyoyin kuɗaɗe ga Trump da sauran 'yan Republican, ya ce bai yi magana da kwamitin yakin neman zaben Trump ko jami'in fadar White House Mark Meadows ba akan ayyukan ofishin na tura sakonni. DeJoy ya kuma ce jami'an hukumar za su aika ƙuri'u kashi 95 cikin 100 da aka tura ta hannunsu cikin kwanaki 3, kamar yadda aka yi a zaben 'yan majalisar tarayya ƙasar na shekarar 2018. Kasar Mexico za ta fara gwada amfani da wani rigakafin cutar coronavirus mai lasisi na Rasha a wata mai zuwa. A jiya Alhamis, kasar ta faɗi cewa za ta karɓa aƙalla rigakafin guda 2,000. Rasha ta kasance ƙasa ta farko da ta fidda rigakafin mai lasisi a makon da ya gabata, a lokacin da shugaba Vladimir Putin ya sanar da cewa an amince da rigakafin, ko da yake mutane kaɗan ne aka gwada rigakafin a kansu. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta ki bada amincewarta saboda rigakafin na Rasha bai yi nasarar tsallake gwaje-gwajen da ake bukata ba kafin a bashi lasisi. Haka kuma Mexico na aiki da masu hada rigakafi a Burtaniya da Amurka da kuma China don su samawa al'ummar kasarsu rigakafin nan ba da dadewa ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Mali kuma, a yau Juma'a, wata tawaga daga kasashen kungiyar ECOWAS 15 ta gana da gwamnatin sojan da ke tsare da tsohon shugaban Mali Bubakar Keita da wasu shugabannin gwamnatinsa da aka hambarar. Shugabannin na ECOWAS sun yi kira da a saki Keita tun lokacin da bangaren sojojin gwamnatin suka kama shi a ranar Talatar da ta gabata, bayan da ya sanar da yin murabus da kuma wargajewar gwamnatinsa. Hadakar jam'iyyar adawa ta M5RFP, wadda ta jagoranci zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin Keita, ta goyi bayan sojojin da suka yi tawaye, ta kuma yi watsi da matsayar ECOWAS. Shugabannin ECOWAS sun sanya takunkumi akan kasar Mali, sun toshe iyakokin kasar da kuma dakatar da kasar daga yin hulɗa da kungiyar kasashen ta yammacin Afirka. Iyalai da abokan hulɗar shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny suna zargin hukumomin Moscow da hannu a kokarin hana fita da shi zuwa kasar Jamus domin neman magani don yin rafa-rafa akan abin da suka kira an yi yunkurin saka masa guba. Yayin da suke magana da manema labarai a kofar asibitin da Navalny ke kwance a garin Omsk a yau Juma'a, mai ɗakin sa Yulia Navalnaya da Ivan Zhdanov da kuma abokan hulɗarsa sun ce matakin zai jefa rayuwarsa a cikin haɗari. Mai ɗakin Navalny na magana ne bayan da shugaban likitocin asibitin ya bayyana cewa ɗaukarsa zuwa wani wuri zai jefa rayuwarsa cikin haɗari saboda an yi mashi allurar da ta fitar da shi daga hayyacinsa. A jiya Alhamis, Fadar Kremlin ta ce tana duba yiwuwar barin a kai Navalny wani asibiti a Turai, sannan gwamnati za ta dakatar da bincike akan ko da gaske ne guba aka saka masa ko a'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga kan batun rigimar shugabanci wadda ta rabaibaye kasar Mali. A bangare guda kuma ƙwararru ke ci gaba da tsokaci kan buƙatar kungiyar ECOWAS ta amaida hamɓararren shugaban Mali Ibrahim Boubacar Keita kan muƙaminsa. Daga Najeriya ga Babangida Jibrin.
Wasu masana siyasa nahiyar Afirka sun bayyana matakin da cewa da sake kuma da ƙarne idan sojoji za su yi amfani da wannan umarni. Dr. Sha'ibu Anjaw, masanin siyasa da kuma tarihi ne nahiyar Afirka, wanda har ila yau shi ne daraktan cibiyar gidan arewa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ya bayyana cewa matakin da shugabannin kungiyar ECOWAS suka ɗauka da ƙarne zai yiwu musamman idan aka yi la'akari da halin da ƙasar ta Mali ke ciki a yanzu.
Da kungiyar ECOWAS ta dauka akan cewa sojojin da suka hanbar da shi Ibrahim Ida Abubakar Keita su dawo da shi kan gidan mulki, wannan ba karamin kuskure bane, domin kasa ce dama da ta riga rikicin ya katifaci wannan kasan, kuma kasa ce wadda yake akwai yan alkaida da yan ISIS ma duk sun yi tasiri a cikin wannan kasa. Idan aka dawo da Ibrahim Keita a cikin wannan yanayi, karkenta duk abin da zai faru shine nan kasan nan za ta koma kamar Libya, wanda yake ba fata muke ya ce kuma mun ƙara samu ta ƙasa da ita ma za ta tabarbare na harkokin mulki a cikin yankin ƙasashen Afirka ta yamma ba. Abinda kungiyar ECOWAS ta kamata ta yi, dole ne ta matsa masu suji da suka hanbar da Ibrahim Keita, cewa bayan lokaci kankani su gudanar da zaɓe a zaɓi sabon gwamnati a cikin ƙasar Mali.
To Dr. Bakan, wannan mataki da ECOWAS suka ɗauka sun ɗauka ne domin kada su baiwa sojoji damar ɗaukar irin waɗannan matakai na juyin mulki a suma irin waɗannan ƙasashe nasu.
Ba wata ƙasa a cikin ƙasashen Afirka ta yamma wanda take fama da rikici ta siyasa wanda yake cinye ma irin ƙasar Mali. Saboda haka ba wai magana yanzu muna neman ana neman maslaha ne akan ya za a shawo al'amarin saboda a samu dawwamin gwamnati a ƙasar Mali, ba wai tunanin cewa a'a suna so su kare muradunsu ko kuma su hana jin mulki a ƙasashen sauran ƙasashen Afirka ta yamma ko ƙasashen Afirka ba, domin ƙasa ce wanda mun sani tun lokacin da sun shekara goma kenan ake ta faman rikici ta siyasa. Yanzu idan ya kasance cewa an jawo an gudanar da zaɓe ingantacce wanda kowa zai kasance ya amince da zaben cikin ƙanƙanin lokaci, kuma an samu da ƴan tawayen da su kuma sauran da kuma su jami'an gwamnatin Keita sun shiga cikin zaben an gudanar da zaɓe ingantacce, ina ganin cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah za a samu dawwamin zaman lafiya a ƙasar Mali.
Shi ba bangaren sa wani dan Najeriya mai sharhi kan harkokin siyasa Alhaji Ado Sha'ibu Dan Sudu ya kira ga ƴan siyasar nahiyar Afirka da su yi taka tsantsan.
To wannan juyin mulki da aka yi a ƙasar Mali wato wani hannun ka mai sanda ne ga dukkan wani ɗan siyasa da kuma duk wata ƙasa da take Afirka, domin kada 'yan siyasa su kasance ko kuma a'a su miƙe ƙafa su ga cewa a'a ai ba za a iya yin juyin mulki ba, ko kuma sojoji ba za su iya juyin mulki ba, wannan ba gaskiya ba ne.
Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin daga Lagos kuma bari mu kaɗa shiyar Bauchi da Gombe, inda wasu ɗalibai masu fama da cutar corona suka rubuta jarabawar WAEC. Abdulwahab Muhammad Gareka.
Ko kuma a nan jihar Gombe sai muka ƙara wani azama da cewar ba ma wai yin wata ba da wannan ba, kowane malami kowane ɗalibi za mu yi gwada shi mu ga wani hali yake ciki, domin musamman makarantun da muke Unity School School Exchange Program akwai misali daga Kano, Jigawa, Yobe, Katsina, Kaduna, ko waɗannan kuma epicenters ne na wannan cuta. Saboda haka idan suka akwai tashin tarihin tafiya cewa mutum ya bar Gombe ya je wannan gari, in ya dawo ya dace a ce mun masa gwaji. To sai muka ce mu za mu gwada malamai da dalibai. To alhamdulillah cikin gwajin da muka yi sai muka samu a makarantar mata na Doma, a Government Girls Science Secondary School Doma, mun sami yara guda tara wanda sun kamu da wannan cuta. A makarantar Government Science Secondary School Gombe mun samu yaro guda daya. To da yin hakan sai ya sa muka ce to a yanzu in an kace sakamakon ansa ya fito an same ka da wannan cuta, za ware ka daga cikin sauran dalibai don kar ka ci gaba da harban waɗannan su masu kamu ko kuma malaman su masu kamu. Mun kawo su asibitin kwararru na Gombe wanda yake specialist muna da isolation center. Na farko shi wanda yake Science Secondary School Gombe shine na farko da ya so mazuwa, sai guda tara kuma daga Government Girls Secondary School Goma, sai guda ɗaya kuma daga Government Girls Secondary School Kumo, kaga guda goma sha ɗaya kenan. To alhamdulillah shi na farkon lokacin da nasa ya fito da muka dakile shi, ko da zai rubuta jarabawar sama, sai aka mun sa shi ne muka zo da wannan kaya PPE din muka saka muka shiga ɗaki da invigilator muka tabbatar ya rubuta jarabawarsa. Sannan kuma muka tabbatar da cewa bai zama na don ya zama positive hankalinsa ya tashi ko kuma ya birkice da ya rute bai iya rubuta jarabawa ba. Mun yi masa psychological support, mun yi masa kuma counseling, muka ba shi kuma littattafansa ya iya karatu kuma iya rubuta jarabawarsa ba tare da damuwa ba.
To su sauran fa yaya aka yi?
Su sauran su ma yau din nan haka nan akwai jarabawa da za su rubuta, su kuma su din ma mun yi musu wannan tsari a cikin wajen isolation center. Mun saka musu tebura da komi, kuma za a shiga cikin wajen za su rubuta jarabawar su, invigilator zai shigo shi ma za a sa masa wannan kaya, za mu yi komi da komi ba tare da damuwa ba.
To yake wasu sun zo daga wasu jihohi, kun gaya ma jihohin da suka
kwarai da gaske daga farko da an yi rubutun sunayen ɗaliban muna yi za mu kira wannan makarantar. Dama muna da school exchange program coordinator kuma da commissioner, dama akwai forum namu na school exchange abin da ai babban rumfa ce wannan abin nan school exchange program da muke yi na jihohi 19 a arewacin Najeriya. Shine wannan proactiveness din da muka yi kenan, muka ga da muka hanga cewar tunda za su fito daga wata jiha ne su zo, ya dace a ce mun musu gwaji dan ba mu san halin da suke ciki ba, musamman jihohin da muna da sani cewar ciwo yayi katkatotu a wannan wurare.
Agai da Abdul Wahab, kafin mu ci gaba a dan saurari wannan.
fitina ta hargiza dukkan duniya da barnan ne Kano akwai Igbo Kano akwai Yarbawa Kano akwai Tibi Kano akwai Gajafawa amma mun zama uwa daya garin mu garin
Jamhuriyar Nijar inda Haruna Mamman Bako ke tafi da rahoto na musamman
ruwan saman da ake ci gaba da shatata kamar da bakin ƙwarya a waɗansu yankunan Jamhuriyar Nijar a wannan shekara ta bana na ci gaba da haddasa ɓanna mai tarin yawa ko da yake Hausawa na cewa ruwa bannar ku gyaranta yafi aibin ta yawa a yankuna da dama na jihar Tawa kamar a garin Tawa da kansa da gundumomin birnin Kwanne da Madawa basu sha da dadi ba kasancewa ƙoramar majiya da aka share shekaru da dama bata kwashi ruwa ba sai gashi ta kwashi ruwa tare da mamaye gona kai lambuna da gidaje da tituna a duk wuraren da take bi a birnin Kwanni babbar bannar da ruwan na majiya suka yi ya hada da rasuwar wani yaro a gadar Ambu yayin da ruwan suka mamaye makabarcin na inda ta kai ga mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salihu Sardauna yin wannan kira
da mun kai iske matsala shine kaburbura na gidan ruwan dan da ja majiya ta shiga cikin kaburbura kamar yanzu halin da ake ciki yanzu ga da a ce akwai wata gawa da ake so a kai a turbude wurin ba a samu wurin da za a sashi da haka mun ka ce ku zo mu kira al'umma da wanda ka iya zuwa da wanda ka iya neman mai karhin da zai isa a zo a yi a haita tunda yake akwai ƙari can Hausa ga kaburburan nan to amma akwai itatuwa ta kwasaran madawa da sauransu a haita ai kokari a samu a sare itacen nan a gyara wuri saboda koda aka samu wasu da ya kamata a kai ci za akwai inda za a kansu dan ga halin yanzu ba ka iya kan kowa dan majiya na cikin wurin
idan koda mutu ya rasu ba ya ji
ga yanzu ba iya kan kowa wurin saboda majiya ta shiga da jahar Tawara shiga cikin sauran kaburbura
shi ma magajin garin birnin Kwanni Dr. Asuman Sumaila ya bi sahun sarkin na birnin Kwanni
an kai shekara 20 ba mu samu ruwa na majiya irin wanda suka zo bana ba hanyoyi da yawa inda majiya kamata a ce ta bi yau tsakanin shara da shibke-shibke da gidaje duka an tare man majiya hanyar ta shi yasa take nan ga hawa wuraren da ma ba ta taba hawa ba in kana da gawa inda har makabarta wajen gidan duwan ne za a daita to babu inda za a sata to mun san akwai wuri inda an kai kari da Hausa da yake bisa tudu ne shi kenan muka ce to yana da kyau mu yi kira da duka al'umma su hito mu samu wurin na a samu a kashe itacen da a ciki saboda a samu hilin da za a sa bayan Allah wadanda Allah zai amsa rayuwar su tunda ba a sani ba illa ko ma mu ne za a sa wurin Allahu alam hanya ce ta kowa amma yana da kyau a yi tanaji yau a ce in dai ma Allah ya yi ma wani bawan Allah cikawa akwai wurin da za a sa shi amma ga halin yanzu babu inda za a sa mutum wurin nan duka majiya tana nan ta mamaye buruka
dole ta kai ga jama'a heta domin hidda gawayen bayan Allah da ke kwance cikin ruwa daga wannan halin
lawali asunana yalle ya kamata a tahi tsaye a gyara makabartar ga dan gaskiya a cikin wani hali dan abin gaskiya ta fadawa kabruka ta fada yanda da ciki muke yanzu wallahi kauri da yawa cikin ruwa suke ya kamata ainiya a cicire hakin na gaggyara a tahi tsaye
alaji Allah ji a gaskiya wurin shi a bukatar taimako na al'umma na cikin garin birnin Kwanni a hallara wajen taimakawa yan uwa wanda suke kwance a samu a bunƙasa cire hakin nan a samu al'umma zubin da dama din bi a samu a zama yan uwa Allah ne suke kwance
Salisu Kasim Allah wa'an gabayon Allah da a cikin ruwa ya kamata a ce an kawo tihohin na ƙasa mu rinka kwaso su mu kawo mu zuba mu dan gani ko a ana al'amarin Allah zai yi da bayan shi muna da roƙon ubangiji Allah shi tsaye san mu ruwan ga haka gaskiya muna ganin tausayin yan uwa ga sunan ta cikin ruwa ku kwanci a kabari 40 wallahi cikin ruwa na suke
to suna ma Muhammad Shehu mu wadata yan to lalle wannan al'amari da muka taho mun dai wasu kotun sussahi saboda mutane sun kasa kaci wannan al'amari gidana na kowa ya kamata wannan al'amari da Allah ya riga ya kawo saboda Allah na riga ya kawo shi kenan mutane ya kamata su to su ba da himmar su mu taimaka mu wannan al'amari tunda ruwan ta karuwa na suke ta taho wa na suke cikin kushoyu tsawa na suka tayi ciki kenan kushoyu da dama sun hada kenan kowane ya toshi kana shi gudunmuwa duk mai rayuwa sai ya zaka wanga wuri sai an kashe wanga wuri kowannan kowane wuri kenan kaji al'amari ya riga ya samu kenan ya kamata mutane su bada hanzari su taho a taru tunda wanga al'amari sai dai a mai sai shiga Allah tunda duwa da an kai hurin ba gyaruwa zai yi ba saboda kaburra da yawa da sun hada kaburra ruwa ta yi wani suka cikin kaburra kaburran suna hada
wannan lamarin ya sa mai kula da sha'anin sadarwa a babbar asibitin birnin Gwanne yin wannan kira ga al'ummomin da ke amfani da ruwa inda ƙoramar ta majiya ta biyo
ruwa idan Allah ya wadatar da mu da su to mu yi anniya lalle alheri ne amma akwai illoli sosai game da su yau da yar wannan ruwa suka biyo da yake muna da karamcin fahimta sai ka taddo al'umma musamman mazabna karkara ana yawan umarni da wannan ruwan wurin wanke-wanke har ma ta kai har zuwa ga sha ko kuma wanka da su to abin nan wannan ruwan akwai illa sosai tare da su domin ni shekara ta wuce duk wani ban haya da ake yi a karkara don musa a hili ne ake ban haya duk wata dabba nan da ya zamanto ta mutu tana nan yadi datti iri-iri wanda ba su da misali ruwan nan idan Allah wadatar da mu to suna biyowa har su zo su haɗu inda an mazaunar su kenan gulbi ko kuma wani tafki can daban to idan muka zo muna amfani da wannan ruwa to mu san da cewa akwai ƙwayoyin cuta sosai cikin wannan ruwa da yake ƙwayoyin cuta ba abu ne muke iya gani ba da ido haka dole sai da na'ura to yana da kyau mu kiyaye yau kowa ya san da mana idan an ce ta kama mukan kama a likitance muna dardar nami ka ana shan wannan ruwan sai ka ga matsala ta cuta zawo da amai ta bayyana abinda muke cewa cholera akwai musamman cuta irin wanda ake cewa cuta ta hatsarin jini ita ma ana kama ta ta wagga hanya idan mai wannan cuta ko akwai ƙwayan cuta cikin wannan ruwan ya kasance mutum ka shiga to kana iya kamu da su akwai cururuta da dama dangance da unhani da wannan ruwa
ruwan dai sun danyi dama a baya-bayan nan ko da yake ma'aikatar duba yanayi ta ce akwai sauran ruwan sama da yarda Allah Haruna Mamman Bako na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger
Yanzu kuma ga shiri na gaba
wasanni a takaice
Sababbin masu taka leda a kasar Jamhuriyar Kamaru suna dakon alkawarin da shugaban kasar Kwalbe Musu na basu makamakan gidaje a kasar ranar 26 ga watan Agusta 2020 sai dai masu sha'awun tamora a kasar Jamhuriyar Kamaru suna ta fadin albarkacin bakin su kan yadda shugaban kasar yayi abinda ba sabon ba ga yan wasan wadanda suka kwashe shekaru 30 da jingine takalman buga wasannin su
Me zaka faɗa akan yadda shekaru 30 kenan da suka gabata shugaban Kolumbiya yanzu ya tuna da ɗan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Kamaru wanda suka ajiye takalmin su na takale da ƙasa
Eh abin da zan ce yayi adalci amma bai adalci duk ga baki dai ba saboda akwai tsofaffin ƴan ƙwallon ƙafa da suka jima suna ba ma Kamaru honor a kasan nan daga Coupe d'Afrique des Nations shi ha Coupe du Monde daga 82 har zuwa rana mai kamanta yau ya cancanta a kasan mu nan ba ma kiminta ƴan ball din kasan mu ba ma ba su darajar su da balar din su mun dauki musali kamar wani tsohon number da ake kira shi Meteo na Norway tun yana gidan kurkuku yake fitowa ya je ya yi ball ya championat duk ya koma gidan kurkuku yau a titi yake kwana kanisa eto fis ne ba shi dan guri yanzu da yake kwana amma tsofaffin ɗan bull kasan Kamaru ba su da daraja a Kamaru saboda kan dauki kamar su ma Vivian Foe da suka mutu yau mutuwan yaro nan tatto ne tatto James shi ne dago dan wannan abun din mutane suka bude ido kamar da ma alƙawarin an cika a yau ne ake cika wannan alƙawarin da ba cika ma duk shauran yan kwallon kafan Kamaru ba suna da yawa wadanda suka bada himma a kasan Kamaru mun suka yi kwallon kuma da zuciya da lokacin ba kudi ake biyan su ba
to ya kake ganin kamar yadda kasa Kamaru ta dauki kofin Africa har karo 5 me ya kamata a ce an yi wa kasar Kamaru domin daukan kofin Africa sau 5 ba kowace kasa bace a nahiyar Africa
hakika a wannan kofin ya ce yanzu musamman ne wato ai kaman wata gida dosa na kofunan din a bisa kanta a nuna muhimmin bol din da suka ci so biyar da suka ci a kasan Afrika gabaki ɗayan nan shi ai wata gida ne na tarihi a daddora kofuna din na biyar din akai saboda kowa ya daga ido ya kalla ya sa Afrika kamar kam tana gaba.
To me zaka ba wani shawara zaka ba wa sauran wato masu gudanar da sana'ar kwallon kafa kamar
masu gudanar da sana'ar kwallon kafa kamar gwamma su daidaita su gyara sauransu saboda na bayan da suke tasowa da suke dan kokarin nan ai musu abin da za a yi musu wanda zai dada ta musu zuciya saboda su ci gaba da kwazo ya zama na a ce a kasan Kamaru na an samu Pele kaman guda uku ba a ce an samu Maradona ɗaya kawai ba an samu Pele guda uku da Maradona da Platini duk akwai a Kamaru ai muna da dan ball mai suna Etofis ai Platini Kamaru ne ai muna da Patrick Boma Pele Kamaru ne ai muna da Roger Mila shi kuma ai Maradona Kamaru ne.
Yawa kun san cewa ba duka da ga kowa ba kowar wasu ne ba kowa bane ke samu ko kai ne ne da kuma yadda kan ba kowa ke samu kuma idan mai kasa ba wannan abubuwan kowa na gaban sa da kuma abubuwa da wanda yayi to yanzu wannan din wata kila ta zo gaban sa an ga wannan gadan din ko kuma da kundin matsalan da ya faru ta ce kai gara gara wannan din sannan bude wannan littafin din yace a fin da yake waɗannan ga dai ga bin da ya samu matsalan wannan din a gara sauran din kuma a basu abin da na za basu shi sa wannan ya musu wannan kyautar din
to yanzu kana farin ciki da wannan kyautar ko kuma
ina farin ciki da wannan kyautar kyautar ko mun juma wanta dai kam bara an baka
mahama awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
A yau Juma'a babban shugaban hukumar aika sakonni na gidan waya a Amurka Louis DeJoy ya faɗa wa 'yan majalisar tarayya Amurka cewa ba su sauya yadda suke tafiyar da aikin zabe ta hanyar tura saƙo ba. Yana mai tabbatarwa jama'a cewa za su kula da kuru'u kuma za su isa kan kari a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Amma a lokacin da ya bayyana karan farko a gaban majalisar tarayyar kasar, DeJoy ya ce yana duba yiwuwar yin sauye-sauye sosai don taimakawa hukumar wajen samar da kudaden gudanar da ayyukanta bayan an kammala zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba. Kasar Mexico za ta fara gwada amfani da wani rigakafin cutar coronavirus mai lasisi na Rasha a wata mai zuwa. A jiya Alhamis, kasar ta faɗi cewa za ta karɓi akalla rigakafin guda 2,000. Rasha ta kasance ƙasa ta farko da ta fidda rigakafin mai lasisi a makon da ya gabata, a lokacin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanar da cewa an amince da rigakafin, ko da yake mutane kaɗan ne aka gwada rigakafin a kansu. A kasar Mali a yau Juma'a wata tawaga daga kasashen kungiyar ECOWAS 15 ta gana da gwamnatin sojan da ke tsare da tsohon shugaban Mali Abubakar Keita da wasu shugabannin gwamnatin sa da aka hambare. Shugabannin na ECOWAS sun yi kira da a saki Keita tun lokacin da bangaren sojojin gwamnatin suka kama shi a ranar 3 da ta gabata bayan da ya sanar da yin murabus da kuma wargajewar gwamnatin sa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sautin, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kadamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.